sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Ke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Ba labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Barkamu da asuba. Ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Matsiri.
A jiya Asabar, Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa a taron Majalisar Ɗinkin Duniya cewa kar a kyale a yi amfani da Afghanistan wurin yada ayyukan ta'addanci. Kane ya kira ga shugabannin duniya da su taimaka wa tsirarun al'umma, musamman mata da yara. Taliban ta kwace mulkin Afghanistan ne a cikin watan Agusta, bayan da Amurka ta yanke shawarar janye sojojinta daga kasar, bayan shekaru 20 da Amurka da kawayenta suka gwamza yaki, biyo bayan hare-haren ta'addanci da Al-Qaida ta kai a ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001. Yana da muhimmanci a tabbatar da gani ba a yi amfani da kasar Afghanistan wurin yada ta'addanci ba. Kana kar a baiwa 'yan ta'adda damar gudanar da ayyukansu a wurin, inji Modi. Kiran da Modi ya yi kan kare mata da yara na zuwa ne yayin da Taliban take kokarin takaita haƙoƙin mata tun lokacin da ta kwace ikon birnin Kabul, duk da bayani da suka yi a kwanan nan cewa za su sassauta kuntatawa mata da 'yan mata. A baya an haramta wa mata shiga harkokin jama'a a ƙarƙashin mulkin Taliban daga shekarar 1996 zuwa 2001. Sama da allurar rigakafin COVID-19 biliyon 6 ne aka yi wa mutane a faɗin duniya tun lokacin da annobar ta fara, a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar John Hopkins. Kimanin mutane biliyon 6 da miliyan 600 sun samu akalla sau ɗaya ya zuwa safiyar jiya Asabar, a cewar cibiyar ta coronavirus. An samu wannan gagarumin nasara ce wuni guda bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce kimanin Amurkawa miliyan 60 ne suka cancanci a basu ƙarin rigakafin coronavirus na uku. Biden ya yi kira ga Amurkawa da suka cancanci ƙarin rigakafin da su je su karɓi. Kane ya ce shi kansa zai je ya karɓi nashi ƙarin nan ba da daɗewa ba. A wasu kalamai daga fadar White House a ranar Juma'a, Biden ya ce kamar rigakafin farko da na biyu, shi ma wannan ƙarin na uku kyauta ne za a yi, kana za a same shi kuma cikin sauki. A jiya Asabar, sama da jami'ai 100 a jam'iyyar Musulmi ta ƙasar Tunisia Ennahda suka sanar da murabus a matsayin kin yarda da zaben shugabannin jam'iyyar a kokarin tinkarin matsalolin siyasar ƙasar da ke Afirka ta Arewa. Rabuwar karuna da aka samu tsakanin shugabancin Ennahda na zuwa ne yayin da rikicin siyasar ƙasa ke ƙara muni. A cikin watan Yuli, shugaba Kais Saied ya kori Prime Minister ƙasar ya dakatar da majalisar dokoki, kana ya ƙara wa kansa ikon zartarwa. Yana mai cewa ya ɗau wannan mataki ne domin ceto ƙasar. Masu sukan lamirinsa sun kira matakin da juyin mulki. A wata sanarwa da aka fitar a jiya Asabar, jami'an Ennahda 113 ciki har da 'yan majalisa da tsofaffin ministoci ne suka ce sun yi murabus. Wannan shawara ce ta dindindin kuma ba jiya da baya, inji Samir Dilu, wani dan majalisa kuma tsohon minista a gwamnatin jam'iyyar Ennahda daga shekarar 2011 zuwa 2014. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin fararen hula a Hong Kong da ta shirya zaman darshe a dandalin Tiananmen ta yanke shawarar wargaza ƙungiyar bayan matsin lambar siyasa na tsawon watanni. Ƙungiyar ta Hong Kong Alliance mai rajin kafa demokaradiyya a China ita ce ƙungiyar farar hula ta baya-bayan nan a birnin da ta yanke shawarar rufe ayyukanta, wanda shugabanninta da dama suke ɗaure a gidan yari. A jiya Asabar, mambobin kungiyar sun gudanar da taron gaggawa, inda wasu da dama suka kada ƙuri'ar amincewa da rusa kungiyar da ta kai shekaru 32. Sakataren kungiyar Richard Soy ya faɗa a wani sako da aka yada a kan gidan rediyo da talbijin Hong Kong cewa yana bakin cikin sanar da ruguza wannan kungiyar ta haɗaka. A ƙarshe, a jiya Asabar, an kashe akalla mutane 8, kana wasu guda 9 sun jikata yayin wani harin bam da ya tashi a kan wani titi a kusa da gidan shugaban ƙasa a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia. Shedu sun ce wata mota dankare da abubuwan fashewa ta kwantar wata kanta.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Yau wannan kasuwa na akawo miki dole. Ta kawo mu karamar hukumar da su ne. Inda yake a cikin garin da su. Haka kuma wannan kasuwa ce wanda yake ta kunshi komai da komai wanda yake aike fitowa domin gudanar da harkan kasuwanci. Kamar yadda nace muku da ina ka ce da a jihar Bauchi to ba abin da aka fi sani sai shinkafa. To amma ba ga shinkafan ma akwai sauran nau'o'in kayan abinci da ake saidawa. To ba dai zan ja ku da nisa ba, zan haɗa ku da shi sakataren wannan kasuwa domin mu ɗan tattauna da shi ya mana bayani akan abubuwan da wannan kasuwa take samarwa a kowane sati. To alagata malam ko zan gabatar da kanka.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Musa Adam Dambosi, sakataren yan kasuwa na karamar hukumar da.
To ga mu Allah ya kawo mu nan wannan gari na Jos domin shirin kasuwa kai miki dole na sashen Hausa mu da Amurka. To kamar menene ka ba mu tarihin wannan kasuwa na garin da?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda ka tambaye ni tarihin kasuwa na karamar hukumar da wannan a matsayin na karamin dan shekaru dai ya kankanta shekaru wanda ban wuce dan 40 da wani abu ba. Iya abin da na sani shi zan iya gaya maka shi wannan kasuwa na karamar hukumar da gari ne mai tarihi da kuma albarka albarkacin noma a nan karamar hukumar da wanda kayan amfanin gona ya tashi na dai tun tashi na an san karamar hukumar da zama mai shinkafa wanda a wajen mu kai fice ba kuma ba mu noma sauran abubuwa ba ne a karamar hukumar da suna nomawa. Kamar yadda muke magana da kai yanzu haka kana ganin yadda shinkafa yake a karamar hukumar da duk inda muka zaga da kai lungu da sako akwai shinkafa wanda duk kasuwan ya ta'allaka akan shinkafa ne a karamar hukumar da.
To kamar kasuwar da tana ci wace rana ne?
Ita kasuwar da zai tana ci ranar Laraba ne a jihar Bauchi.
To kamar yadda ka ce akwai shinkafa, shin ko za ka gaya mana nau'in shinkafa da wannan kasuwa take gadara wajen samarwa?
Alhamdulillahi kamar yadda ka tambaye ni shi nau'in shinkafa yanzu idan na gaya maka irin kalan shinkafan da muke da shi a karamar hukumar da sun kai irin kamar kala biyar. Tunda na farko muna da wata shinkafa da ta fito kwana-kwana nan da muke kiranta Jamila wanda idan ka ganta ma ka ce forin rashi. Duk inda ka je a ƙasar nan ka tafi da wannan shinkafa na karamar hukumar da za a ce maka forin ne. Sai dai in kai da gaske ka same mun tantance maka mu raba maka forin da wannan shinkafa na mu Jamila. Akwai kuma faru shi ma yana nan a karamar hukumar da. Akwai kuma wata shinkafa da muke kiranta Jik shi ma yana nan a karamar hukumar da. Akwai wata za ka ganta ba wani tabbaki ne shinkafan amma cikin tafari ne shi ma na karamar hukumar da su da nau'i dai irin na kala-kalan shinkafa kamar yadda na gaya maka a karamar hukumar da su duka irin wannan shinkafan suna nan.
Kamar kudaden su ba?
Eto kamar yadda ka tambaye mai yadda na gaya maka kala-kalan shinkafan kowanne da irin nau'in kudin su. Idan yau aka ce maka yau shinkafan na nome shi dole mata sun zo sun sarrafa shi kudin sa wannan Jamila da na gaya maka wanda ka gan shi da ka ce forin ne shi kudin sa ya kai naira 600 da naira 50 kwano daya. Shi wannan faro da muke magana da kai a halin yanzu kudin sa baya wuce 530 520 yadda mata idan sun je sun zazzaba su ke sai da shi kenan. Shi wannan jib baya wuce naira 500 shi wannan baka mukan daka shi ya zama na tuwo shi ma baya wuce naira 550.
To kamar wannan kayan abinci da ake kawo kawo muku ake yi ko kuma a wanda ake sarrafa ne a nan karamar kuma da
su alhamdulillah kaman kayan abinci da ka tambaye ni kayan abinci ya dauki fanni da dama akai kuma shinkafa da na ga maka wanda mu karamar kuma da su kai fice a wajen noma shi alhamdulillah kuma wannan shinkafa da ka gani na karamar kuma da sai inda muke noma shi da masara da su dawa da dai sauran su ya abun da bamu da shi shine mu ɗan kasuwa na karamar kuma da mu kan hada karfi da karfe mu fita mu je mu nemo irin wanda bamu da shi mu je mu kawo karamar kuma da su irin kamar yanzu gida sabo ya fita a Taraba duka mu kan je mu nemo mu kawo karamar kuma da zuncin gaban karamar kuma
na ga mata sun shiga wannan hidima na kasuwanci kayan da na yi shin dama can kun sake wa matan ne wannan hidima
alhamdulillah kamar yadda ka tambaye ni karamar hukumar da suka mai da na biya maka mun yi fice a wajen shinkafa aikin gumi dole mata ne suke yi idan ka ga mata a cikin kasuwan nan daga samun wanda laluri ne mijinta ya rasu ya bata da yara ba yadda ta iya dole sai ta fito cikin kasuwa tukuna ta nemi abin da za ta ci sai kuma ƴaƴanmu da ƙannanmu shi yasa zaka ga karamar hukumar da amma Najeriya ba iya yawon na Najeriya da nayi wanda ba inda zaka ga mata da yawa a kasuwa kamar karamar hukumar da sabila da su suke goma shinkafan idan suka goma muka shinkafa karamar kuma da za ga shi kamar fori ne
to idan muka duba wajen fannin samar da ayyukan yi musamman ma na ga matasa a nan karamar kuma sanan suka zo ne neman abun sayan goro neman zaman kashe wando
alhamdulillah kamar yadda ka tambaye ni haka su matasa idan muka ga matashi me azaka ne mai kwazo muka yi training na matasa kamar guda 50 matasan nan ma mun yi training na yaranmu guda 50 wanda muka kawo su cikin kasuwan nan za mu dinga haɗa su da dilolinmu masu zuwa sayan kaya suna saya musu kaya suna ba su da abin da ya sauwaka su je su dogara da kansu ba ne sun dogara da kaɗai ko kuma a zaman banza a gari da sace-sace ba shi yasa muke rubutun waɗannan yaran sai mu nema musu abin yi mu haɗa su da dilolinmu masu zuwa sayan kaya suna bin dilolin suna taya su kula musu da kayansu idan an tashi dilon ya sallame su ya ishe yaro ya je dogara da kansu
to zan so in yi dan magana da su mata da yake na gansu suna so har ila yau dai na samu wata mai sai da shinkafan nan so shin wannan harka na shinkafa da kike yi ga shi nan na gani kina sai da shinkafa to menene ya sa kika shiga wannan hidima
a gaskiya harkar shinkafa tun ina yarinya nake kuma har yanzu shine rufin asiri na da yara na duka sana'a na yamba da kai shinkafa da yara na gane ko na a ciki ina ce mu sha da yara na marayu ne da shi ko kima duk marayu amma gaskiya harkar shinkafa shine na fita na da ba ni noma shi ba amma shekaru biyu har ina noma ya kuma dan har ga Allah na ga alheri shi na ga amfani
kuma wannan shinkafa da na gani nawa kike sai da shi
gaskiya kowanne da kuɗin shi kowanne da kai
kamar wannan da nake
kamar wannan za a iya sayarwa 550 560 570
masu zuwa sayan shinkafan nan daga ina suke zuwa a ko
muna da kwastomomin mu masu awo akwai yan barikin ladi akwai yan mangu akwai yan bauchi duk muna harka da su wasu ma musamman suka mana waya ne mun samu kaya masu kyau mu bar musu daga mun zo ma ba wani wahala mun sayar mun ba su mun tafi gida da kayan mu shi ke nan
malama fa ko da ka mana wani harka kike yi
ni dai ni ce a isa ko
shugaban 'yan kasuwa
na nan da
shugaban 'yan kasuwa
mata ke da shinkafa
ke su shugaba ko zai ga mana yawan mambobin da suke cikin kungiyar kuna masu zai da shinkafa
gaskiya ka muna da mambobi gaskiya mun kudari
don sai ka manna
mun kai 150 wa'inda muke sai da shinkafa mu
yi ne ne matsalar da kuke fuskanta
Gracias.
taimaka musu da tallafi da wajen gwamnati shin ya abubuwan ne suke kuwa matsayin ku na shugaban ne kuke tafiyarwa
to alhamdulillah kamar yadda kake cikin wannan kasuwa fili ne na gwamnatin jaha ba na local government ba kuma mu muna karkashin local government dan gwamnatin jaha ne ta bada aron nan ga karamar hukuma haka zo aka ajiye mu to a yanzu ma dai muke tafiyar mu na hannun karamar hukuma wanda lallai maganar yayi nisa na maganar rumfuna da ake kokari a zuwa mana kasuwan kuma muna roƙon gwamnati jaha da na karamar hukuma da na federal da su taimaka a karamar hukumar da wajen tallafin noma a karamar hukumar da su bunƙasa harkar kasuwanci a karamar hukumar da su da kuma su gwamnatin jaha da su taimaki gwamnatin karamar hukuma don a zo a taimake mu a nan kamar a karamar hukumar da su na kasuwan nan yanzu idan ka duba kasuwan mu ne idan ruwa ya zo a karamar hukumar da a cikin kasuwa na karamar hukumar da sai dai mu shiga gidajen mutane mu je mu biya kamar yadda yanzu muke tare ka kake cikin kasuwa kaga irin halin da muke ciki wanda idan damina yayi ruwa ya zo dole gidajen mutane muke gudu da kayan mu wasu dukiyar mu su lalace haka dai muke ta fama dai ba yadda muka iya sai dai muna kira da gwamnatin jaha da gwamnatin local government su hada karfi da karfe su cire mana wannan kiti a wuta nan karamar hukumar
to da wannan hira ne tsakanin na da sakataren kungiyar yan kasuwa masu sayar shinkafa na garin da ya kawo ga karshen wannan shiri na kasuwa kai miki dole ni ne naku Abdulrahman Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Sunana Dikan Michael Adeyemi a nan cikin garin Bauchi ina sujada Good News Baptist Church a nan wuncin dada a to zamantakewa tsakanin al'umma abinda Allah da kanshi ya kaddara ne saboda yanda Allah yana so sai yi mu jinsi daya ya yi mu yare daya ya yi mu ma addini daya amma cikin hikimarsa ya yi mu kala daban-daban ya yi mu kuma jinsi daban-daban ya yi mu kuma addini ma daban-daban akwai Kirista akwai musulmi akwai da ma ba su da ma cewa Allah yana nan ba amma duk da haka Allah ya bar kowa ana tsanya kasuwan mu daya makarantu da yaran mu ke tafiya daya ne muna shiga mota daya kuma muna yi daya garin mu daya ana zuri anguwa daya kamar mala dai ana yi tare saboda haka zamantakewa abinda Allah yake so shine a zauna tare fahimci juna a zauna lafiya don duk inda ake rikici Allah bai da hannu a ciki tunda komai abin da Allah yayi ya yi shi da kyau kuma ya yi su ne a natse a cikin Bible littafi mai tsarki na addinin Krista Allah ya kwabi duk wani mai addinin Krista da ya zauna lafiya da makwabtansa ya ga ko duk wanda yake zama kusa da shi shine na kusa da shi don Yesu Almasihu zai tambaya ya ce waye makwabcinka sai ya ce makwabcinka shine wanda yake da haƙƙi akan ka wanda zaka biya masa bukata shi ma ya biya maka bukata me biyan bukata ba wai sai ya kawo abinci ya baka ba ko ya ka kudi ya baka a'a ya lura da kai gari ya waye ku gaisa da rana ku haɗu ku gaisa da dare kowa zai koma gida ku gaisa ku yi ban kwana to shine abin da shi Yesu Almasihu yake nufi a cikin wannan to abin da shi ma yake so mu ma mu yi kira a cikin al'umma mu haɗu mu gaisa idan dan wani yana cikin makoki bi shi mu yi tare idan yana cikin farin ciki je ya same shi mu yi tare Allah kuma ɗaya ne mu ne a cikin muka bambanta shi amma Allah baya da bambanci
yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar a A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan shayi da matsalolin sa da kuma jin shin yana kare wanda aka yi wa daga wasu cutuka da suka danganci saduwa ko jima'i. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita bangaren iyali Dr. Abu Yazid Bashir dake asibitin Bipos a babban birnin tarayya Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Yawa barka da Hajiya Hawa.
To likita da farko menene ma shayi ko kuma kaciya kamar yadda wani bangaren Hausa suke kira ta abu?
Kaciya ita ce wanda ake wa yaro yawanci a nan arewacin Najeriya ko a Najeriya ko a cikin bagaje akan fi wa yara kan kanana wanda akwai fata da take jikin azzakari ta zazzago a kasa ita ce ake ja sai a rage tsawonta ko a yanke ta domin kan azzakari din ya fito fili.
A likitance menene yasa ake yin kaciya?
Yana da muhimmanci ne domin idan aiwa mutum kaciya yakan hana wadansu cututtuka da suka iya samun mutum daga yaranta kaman wani abu da muke cewa phimosis sai fatan ta rife wani lokaci sai fitsari ya dinga taruwa bakin fatan kenan sannan sai abin ya zama musu ciwo kuma har wani lokaci sai a samu ita mafitsara wanda take cikin azzakari ana ce mata urethra ita kuma ta samu ciwo na infection na kwayan cuta a wadansu al'adun sukan bari sai mutum ya girma wadansu ma ba sa yi amma illan idan mutum har ya girma abinda aka samu a jikin namiji yawanci akan samu kaman mutum daya daga cikin mutum 10,000 wanda zai iya samun kansa akan azzakarin shi amma bayan haka akwai kwayoyin cuta wadanda za su iya za mutum zai iya dauka ko kuma zai iya sawa wato kaman iyalin shi idan yana saduwa da su da irin wannan hali na rashin kaciya su kuma wannan ciwoyi ya hadu da kaman wanda ake cewa ciwo mai kai garkuwar jiki HIV akwai su syphilis akwai su herpes akwai su wata kwayar cuta na cewa cytomegalovirus duk irin waɗannan cututtuka akan samu dalilin rashin yin kaciya amma idan an yi kaciya yana da wahala a samu waɗannan abin nan sai dai idan namiji ya sadu da mace wanda take dauke da waɗannan cututtuka ko kuma suna saduwa shine za a samu waɗannan cututtuka
a wani lokaci ya kamata a yi kaciya amma shin idan mutum yana karami ne ko kuma idan ya dan tasa ko kuma idan ya girma
al'adar turawa akan so a yi wa yaro wacin bai gane zafi jiki ba saboda haka waɗansu ma da ba sa yin kace ba sa yi ne saboda kada yaron su ya ji zafi to amma yawanci likitoci da za su yi idan a asibiti ne za a yi ba na gargajiya ba ne akan sa maganin wanda zai kashe zafin sannan a yi kaciya din to saboda hakan nan ta haka ne idan an yi kaciyan akan wa waɗannan kaciyan suna ganganana amma a musulunce da al'ada jina Hausawa akan so yaro ya shekara kaman 5 zuwa 6 zuwa 7 wannan sukan ce sukan yi ne shekara 7 ne wannan sukan ce sukan yi ne kafin yaran su fara zuwa makaranta nursery saboda yawanci a irin wannan shekara 4-5 shine ake kai yara nursery suna shekara 6 daga nan za su fara primary da sauransu to akan so kafin su fara primary a yi musu kuma a al'adar Hausawa yawanci akan yi shi lokacin sanyi ne ba lokacin zafi ba to kuma a fahimta na lokacin sanyi kwayoyin cuta ba su cika tasiri yadda suke da shi lokacin zafi ba shine dalilin da yasa ake yin kaciya a wannan lokaci.
Na'am wato a al'adance ma akwai hikima to likita a likitance yaushe ne ya kamata a yi wa mutum?
To a kowane lokaci a likitance za a iya yi tun daga haihuwar yaro har zuwa ma har yi girma za a iya ba lokacin da ba za a iya yi ba waɗanda da suke ganin cewa ba sa so su yi a wani lokaci ma sun kai wani matsayi na girma sun kai adulthood sai su ga cewa watakila sun fara saduwa da abin da sai su ga cewa abin baya musu yanda ya kamata saboda haka nan sai su ga cewa ya kamata a yi musu abin nan saboda haka kowane lokaci za a iya yin kaciya.
To misali idan ba a yi wannan shayi ko kaciya ba sai kuma mutum ya fara cin karo da waɗannan cututtuka
shin
idan aka zo
aka yi
masa daga bayan nan zai samu lafiya?
Zai samu lafiya kwarai da gaske domin bayan an yi kaciya din za a ba da waɗansu kwayoyin magunguna wanda zai hana kwayoyin cuta ta hau da wanda zai kashe zafi har zuwa abin yawanci bai wuce sati da kwana 10 ya warke
ta irga wasu kwalin cinta da suka shafi HIV da wasu da kai lissa fari da bayan tunawa ba idan mutum ba a yi masa shayin nan ba sai ya zo ya fara samun matsala wata kila mafitsara ta samu matsala da sauransu shin idan aka zo aka yi masa daga baya zai samu lafiya ga wadannan cututtukan da
to kafin a mishi kaciya din za a bashi magani domin a warkar da wadannan abinan saboda za a yanka jikin fata ne bayuwa da wadannan kwayoyin cuta ya zama an wa mutum kaciya din saboda haka za a bashi magunguna wanda zai kashe wadannan kwayoyin cuta bayan ya kashe ya warke sannan sai a zo a mishi kaciya din
to idan aka bashi magunguna misali ya warke sai kuma ba a yi kaciyar ba shin akwai yiwuwar cewa cutar za ta dawo
idan wajen da ya samu wadannan cutar yana tare da shi zai samu sai dai wajen misali a yau ko a wajen iyali ne idan aka samu cutar a wajenta a jikin wannan mata din kuma ba a yi kaciyar ba ya sake komawa ya sadu da ita to shi ma zai sake dauka a yi to sai dai idan ita ma saboda yawancin waɗannan kamar HCG da ake kira yawanci dole idan an yi treatin namiji an ba wa namiji magani ita ma mace da ake tare da ita ita ma sai an ba ta magani saboda haka akwai aunan da za a yi ko na fitsari ko na wani discharge ne ko menene za a auna a ga wace irin kwayoyin cuta ce kuma wani magani ne zai iya kashe shi saboda haka nan sai a bada magunguna din sai ya zama an yi maganin cutar da yake damun namijin da kuma wanda yake damun mace.
Shin ya za a kusanta yawan irin matsalolin da musamman ma a Najeriya shin akan samu irin matsala haka?
To akan dan samu amma yawancin mutanen Najeriya su suna yin kaciya kowane kabila ma na Najeriya yana yin kaciya saboda haka nan cututtukan da ake samu wajen saduwa da wanda take da ciwon ne ko kuma shi ma yana da ciwon ita ba ta da ciwon zai iya sa mata
ba wai rashin yin shayi din bane
ba rashin yin shayi bane
daga ƙarshe likita wata shawara za ka ba wa jama'a kan idan ma sun dan ji wani abu ya kamata dai a ce mutum ya riga duba lafiya
Malam Bahaushe ya ce lafiya uwar jiki saboda haka nan ba wai wajen azzakari kadai bane duk wani abu da mutum ya ga ba daidai ba ya je asibiti saboda su likitoci harkansu ne za su iya gane wacce cuta ce kuma ya ya kamata a yi wa wannan cutar domin mu ce samu waraka
to masu sauraron mu kada da ku sha'afa duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abu Yazid Bashir sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 Mega ka koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na internet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya